رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبدا تفسير منوت رمضان شكرا تبون إيه لدري حدود 46 هجران منزون الله صلى الله عليه وسلم لقرم مكة ومدينة wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 17 kuma muna cikin suratu Tauba, kuka ce suratu Bara'a, wato surar da take karantar da tawaye wa shirka da mushrikai gaba daya, take tabbatar da tsantsan tauhidi. A jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 30, yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 31 إن أبنجي تعالى كتوى اتخذوا أحبارهم وربانهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
وبنجي سبحانه وتعالى إن بعد العبار يقود النصارى سريندا إلى فتلالته yace ittakhadhu ahbarahum, sun riki malamansu su Yahudawa, wa ruhbanahum, da masu ibadansu su Nasara, arbaban, a matsayin abubuwan bauta min dunillahi ba Allah, wal masih ibn maryam, kuma sun riki annabi Isa dan maryam a matsayin abun bauta ba Allah ba. Alhalin wa ma umiru, ba umurce su ba, illa liya'budu ilahan wahidan, sai dai su bauta wa Allah ta'ala shi kadai kawai, shine abin da Allah ya umarce su da shi, la ilaha illallahu, babu abin bauta da gaskiya sai shi, subhanahu, sarki ya tabbatar ma Allah, amma yushrikun, gabarin abin da suke masa shirka da shi, wanda suke hada bautansa da na malamai ko bautansa da na wato masu ibada, Allah ta'ala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya. Ahbar sune ulama'ul yahud, malamin yahudawa. Su Yahudu suna da ilimi, wato suna bin son zuciyarsu ne, amma sai suka yi bauta wa malumansu, in malamin ya ce abu kaza halal ne ko da haramun ne sai su yarda halal, in ya ce haramun ne ko halal ne sai su yarda haramun ne. Su kuma Nasara dama jahilai ne, to akwai ubbad a cikinsu masu ibada, su ne ruhban, waɗanda suka ɗauke su a matsayin waliyai, su kullum cikin ibada suke. Sosai suka riƙe su a matsayin abubuwan bauta, su ne masu halattawa, su ne masu haramtawa. To Allah ta'ala a nan yana faɗan haɗarin da suke ciki, cewa fa suna bautan malamansu su Yahudu, Nasara kuma suna bautan waliyansu, su ne masu ibadansu, da kuma annabi Isa wato ɗan Maryam, sun ɗauke shi a matsayin abun bauta, shi ɗan Allah ne a bauta masa ko shi ma Allah ne a bauta masa. Wannan shirka ne wa Allah subhanahu wa ta'ala, shi yasa Allah ta'ala ya umarni a bauta masa shi kaɗai ne. Hadisi ya tabbata daga Ali bin Hatim Arba'i, ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin bai musulunta ba, a wuyansa akwai cross, cross din ma na zinari. Sai manzon Allah sai ya ce masa, ya Ali, ihdha anta hadha alwatan, ka jefar da wannan gunki, wato cross din da ya sa a wuyansa, ka jefar da shi. Sai ce sai na jefar da shi. Kun san wannan cross din jahilin Nasara suna sa shi a wuyansu, wai sun yi imani Yahudawa sun kashe annabi Isa kuma sun tsire shi, inda cross din yake a haka haka aka rataye annabi Isa. Alhalin Ubangiji ta ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu, ba su kashe annabi Isa ba, ba su tsire annabi Isa ba, an kamanta musu wani saurayi ne da annabi Isa sai suka kashe shi suke tamanin sun kashe annabi Isa alaihi salam amma jahilai ne shi yasa nake cewa jahilan nasara saboda masu ilimin nasara ba su yadda an kashe shi ba to dai zo da wannan gunki yana rataye da shi sai yace ka jefar da wannan gunki yazo da cross yana rataye da shi a wurin sai yace ka jefar da wannan gunki kai kenan gunki ne abun bauta to shi yasa a shari'ar musulunci idan musulmi ya sa cross a wuyansa kawai ko bai ce komai ba ya kafurta ya zama arne ya zama kafirin Allah saboda wannan wani abu ne da yake banci kafure kawai kuma akwai aqidan da ta sa suke yin sa shi yasa manzo Allah sama ya ambaci abun da gunki idha anka hadha alwatan ka jefar da wannan gunki yace fatara hasu bina jefar da shi yace sai na ji shi yana karantawa cikin suratul baraa suran da take koyar da tawaye wa mushrikai yana karanta istakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah sun riki malamansu da masu ibadansu a matsayin abubuwan bauta ba Allah ba to shi kuma bai ga ana yi wa malamai sujjada ba bai ga ana yi wa waliyai sujjada ba saboda haka sai kai tsaye sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lasna na'buduhum yace ya rasulullahi ba bauta musu muke yi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba sa haramta muku halal ku yadda cewa haramun ne ba sa halatta muku yace eh ana haka ba sa halatta muku haramun ku yadda cewa halal ne sai yace eh ana wannan sai yace fatilka ibadatuhum wannan shine bauta musu ba mai halattawa ba mai haramtawa sai Allah idan wani zai ce maka abu kaza halal ka yadda ko abu kaza haramun ka yadda alhali ba dalili akai shine kawai yaga dama yake haramta maka to ka dauke shi shine Allahnka shine abun bautanka saboda alhalalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afwun faqabalu min Allah afiyatan manzan sun ayati halal abunda Allah ya halatta haramun abunda Allah ya haramta abunda Allah ta'ala ya shuru bai ce halal ba bai ce haram ba ya muku afwa ne ku je ku amfani da shi to wannan zaka dauka kaman wani karamin abu ne go amma kuma ya sa ka maida malaminka ko masu ibadanka a matsayin waliyai to ina ga abayen abubuwan bauta ina ga wanda kuma yake zuwa yana yi wa kabarin waliyi sujjada ko kabarin wani shehin sa sujjada ko haram ya halatta maka ko halal ya haramta maka ya zama abun bautanka balle tana kuma idan kana masa sujjada ko kana masa tawafi kaga wannan shine hakikalin bautan wani wanda ba Allah ba subhanahu wataala sannan Allah ta'ala yana ainihin nisanta mu ne kar mu ɗauki ɗabi'u irin na Yahudu da Nasara to haka nan annabi Isa ɗan Maryam Nasara sun ɗauke shi a matsayin abun bauta ba Allah ba subhanahu ko tare da Allah subhanahu wa ta'ala sun yadda Allahn Allah ne amma Maryam ma Allah ce annabi Isa shi ma Allah ne saboda haka daga nan sai suka kafurta da saubin wannan laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha duk wanda yace Allah shine na ukun alloli ya kafurta laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam ko wanda yace almasihu dan maryam Allah ne ya kafurta saboda haka wannan shine abin da kristoci suke yi saboda haka kafurci ne wannan ba addini bane babu tauhidi a cikin sa domin tauhidi shine ka bauta Allah ta'ala shi kadai kisa Allah ta'ala ne yace wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida subuta Allah shi kadai kamar da zuwa suratul bayyina wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din Allah ya umurni abota masa shi kadai to me yasa suke bautawa annabi Musa annabi Isa bayan Allah ta'ala ya faɗi matsayin annabi Isa cewa shi manzo ne mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khala min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana yaqulani ta'am annabi Isa alayhi salatu wassalam bai kasance ba face manzo ne wanda manzoni sun wuce kafin sa kuma mahaifiyarsa siddiqa ce eh bata kai matsayin annabi ba amma daga annabawa sai ita don ba a ba annabiya mace da ana yi da ta zama ba annabiya tana da daraja ne biyu sai Allah ta'ala ya ce da annabi Isa da maman sa Maryam dukkanin su suna cin abinci to sai za su zama Allah baya cin abinci Allahu Samad baya cin abinci to saboda haka suna cin abinci ya za su zama abun bauta Allah ta'ala yace annabi Isa manzo ne daga cikin manzoni, kuma lokacin da Maryam ta yace annabi Isa alayhi salatu wassalam, ai ta zo Yahudawa tana dauke da dan, wa fatat qaumaha
fa'atat bihi qaumaha tahmilu,
ta zo mutanen sa tana dauke da annabi Isa alayhi salatu wassalam ta haife shi. A lokacin ba addinin Nasara ko Yahudawa ne kawai, tunda ba ai ko annabi Isa alayhi salatu wassalam. Kalu suka ce ya Maryamu da kadditi shay an fariya, Maryam kin zo da kirkiren kariya, ba ki da miji, a ce kin zo da da wannan kariya ne. Suka fara tuhumanta da zina. Ya ukta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kana ummuki baqiya, babanki ma kana abuki imra'a sawin, babanki ba mazinaci wani, mahaifiyarki ba karuwa ba, ya za a yi ki zo da wato ainihin da alhalin baki da miji? Wasu san Allah yana iya ikonsa mace ta haihu ba tare da namiji ya sadu da ita ba. Haka Allah ya kaddara wa Maryam alayhi salatu wassalam, ba namiji. Shi yasa ake ce mata Maryam al-Azara, al-Azara mai cikakken budurki wanda ba wanda ya taɓa saduwa da ita. Wanda ya zo a hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aure ta aljanna ranar alkiyama, shi ne zai zama mijinta. Saboda haka suka ce ya za a yi ki zo da miji da babu abun nan, babu uba, kin zo da ƙarya, babanki mutumin kirki, mahaifiyarki ta kirki. Shikenan, dama Allah ta'ala ya ce in ta zo wajen mutanen nan ko sun mata magana kar ta yi magana, don ita ce za ta kare kanta ba za su yadda ba. Kawai ki ce inni nazartu lirrahmani sawman wa lam ukallima yawman insiya. Saboda haka ni yanzu na yi bakance yin shiru, ba zan yi kowa magana. Shikenan, fa asharat ilayhi, sai ta yi nuni zuwa ga annabi Isa, ma'ana ku tambaye shi ya za ki zo da ɗa ba miji, sai ta nuna ku tambaye shi. Da sun fahimta, sai suka ce kalo kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan, ya za mu yi magana da wanda yake cikin tsumman goyo, yana cikin ana rike da shi jinjiri. Ai, al'ada jinjiri baya magana. Suna mamaki. Cikin annabi Isa ya kama magana, ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubaathu hayya. Dhalika Isa ibn Maryam qawl alhaq alladhi fihi tamtarun. Shikenan, ga annabi Isa tun yana jinjiriya ga ya muku, yace inni abdullahi, ni bawan Allah ne. Shikenan, maga bai ce inni ana Allah ba, bai ce inni ana abdullahi ba, bai ce ni Allah ba ne, bai ce dan Allah ba ne, yace ni bawan Allah ne. Shikenan, ni ma Allah nake bautawa. Allah ya bani littafi Injila, kuma ya sanya ni na zama annabi, sannan kuma ya sanya ni na zama mai biyayya wa mahaifiyata. Ya yi mini umarni na yi sallah, na yi zakka, ya sa mini, ya za mai da ni mai albarka a duk inda nake. Shikenan, ya faɗi siffofin da Allah ta'ala ya bashi na daraja. Ya ce bai sanya ni mai girman kai mara arziki ba, babban nan shiƙi mara albarka ba. Allah ta'ala ya ce ta wannan, ya ce aminci Allah ya tabbata a gare shi ran da aka haife shi da ran da zai mutu da ran da za a tashe shi gaskiya. Wato, yana kusar da kansa daga abin da nasara suke yi ko za su yi nan gaba, saboda su ɗauke shi ya zama ɗa a matsayin ɗan Allah, su riƙe shi a matsayin Allah ko ɗan Allah, su haka suka faɗa. Sai Allah ta'ala ya ce to wannan fa shi ne annabi Isa ɗan Maryam, magana da kuke jayya a cikinta. Yahudawa sun ce ɗan shege ne, Nasara kuma sun ce ɗan Allah ne. To, ba gaskiya ba ne, shi bawan Allah ne, mutumin kirki, ba ɗan shege ba ne. Sannan ko ba ɗan Allah ba ne, Allah ba ya bai taɓa haihuwa, lam yalid wa lam yulad, ba ya da ɗa kuma ba ya da babu. To, yanzu wannan maganan shi ne Nasara suka juya ta, maimakon su ce bawan Allah ne, sai suka ce Allah ne, kuma suka ce ɗan Allah ne. To, wannan maganan farana alƙiyama Allah zai tambayi annabi Isa a taron jama'a, a anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahayni min dunillah, kai ne ka ce wa mutane ka su riƙe ka abin bauta kai da mahaifiyarka ba Allah ba? Wallahi, sai ya kare kansa, sai ya Allah, wallahi ban gaya musu ni abin da nace kawai su bauta maka kai kaɗai, kai ne Ubangiji na, kai ne Ubangiji. Lokacin da nake raye na san halin da suke cike, lokacin da nake cikin su, amma da ka ɗauke ni ban san halin da suke cike. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. in ka azabtar da su bayinka ne, idan kuma ka musu gafara, Allah kai mai gafara ne, yana fatan a gafarta musu. Ma ina wanda ya kafirci ba a gafarta masa. Manzon Allah ya karanta wannan sai da kuka, yana tunanin al'ummarsa. To wannan maganan wasu malamai suka ce idan aka tambaye shi sai ya kuma wannan abin da kiristo ya ce, ko Annabi Isa zai musu tawaye, ai zai sauko a ƙarshen duniya, kafin duniya ta tashi zai kakkarya wannan cross din da ake ratiyawa a matsayin cewa an kashe shi, zai kashe abin nan aladu, zai yaƙi da dujjal, ya kashe dujjal da su Yajuju da Majuju duk a gama da su, zai dawo a matsayin mai bin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na tauhidi. Saka masu bautawa Maryam, masu bautawa Annabi Isa, ko su ce Annabi Isa dan Allah ne, suna nan akan kuskure kuma ba su da hujja kwata-kwata, ba su da hujja. Allah ta'ala ya ce abin da ya umarce su su bauta masa shi kadai, kuma ba bauta da gaskiya sai shi, kuma duk abin da suke siffanta Allah subhanahu wata'ala da shi, Allah bai siffanto da shi ba na shirka. Allah shi kadai ne bai da lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba, ba haife shi ba. Abinda Allah ya haramta shi ne haram, abinda Allah ya halatta shi ne halal, abinda ya shir'anta dole a bi, hukuncin da ya kuma dole ya zartu jalla jalaluhu. Wannan shi ne tsantsan tauhidi kenan. To da haka babu shirka, duk wanda ya Allah shirka to zai dawwama autar da annama har abadan abada, inda ya mutu akan shirka ba wanda zai hana shi ya shiga wuta. Sai Allah ta'ala ya ce
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
ومن جدي تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم كافرسنا صنصبشي hasken Allah subhanahu wa ta'ala bi afwahihim, da bakunan musuluncin da yazo da tauhidi, to kafirai suna ta wasu maganganu da jayayya domin me? Domin su bishe wannan hasken. Amma wa ya aballahu, Allah ta'ala ya ki illa an yutimma nurahu, sai ya cika haskensa, walau karihal kafirun, ko da kafirai ba sa so. Ma'ana addinin Allah sai ya tabbata a bayan ƙasa, ko kafirai suna so ko ba sa so. Lokacin da addinin yazo yana jinjiri, suna tamani za su iya gamawa da shi, ba hanyoyin da ba su bi ba. Kun san musulunci ya zo ya fara bako ne, kamar yadda manzon Allah ya ce bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada al-tubajin ghuraba. Musulunci ya fara bako, zai koma wato ainihin bako kamar yadda ya fara, madalla da baki masu bakon addini. Saboda haka musulunci sabon addini ne a wancan lokacin, saboda bautan gumaka ake, akwai addinin Yahudu, akwai Nasara, duk tsofaffin addini ne. Amma wannan sabon addini ko tunda Allah ne ya kawo shi, to shi ne addini, inna dina inda Allah al-Islam. To lokacin da maza kuma ya zo da shi, sun yi ta ƙoƙari yadda za su tare abun ya zama babu shi, sun yi ƙoƙari su kashe manzon Allah sai kuma abun ya gagare su, su furmushe sahabbai abun ya gagara, suna ganin kamar wani abu ne ɗan ƙarami haka, wani maraya an zo an aiko shi ya zama annabi ga manyan mutane, su suna da ƙarfi, suna da makamai, suna da abubuwa da yaƙi, gara kawai su gama da shi a huta. Sun cutar da manzon Allah ta suma cutarwa kana-kana, amma duk da haka bai hana manzon Allah ya ci gaba da da'awarsa. Tunda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shekara 950 yana da'awa, ana duka, ana walaƙanci, amma bai daina ba, saboda Allah ta'ala ya umarce shi isar da saƙo. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da isar da wannan sakon, amma duk da haka suna ganin cewa za su iya kurmushe wannan addinin ba, ta hanyar dukan sahabbai, ta hanyar dukan manzon Allah sama da shaƙe shi, a ƙarshe ta hanyar wato kashe shi gaba ɗaya, domin dalilin da ya sa hijira daga Makka ya koma Madina, saboda sun ce za su kashe shi, sun gama shirin kashe shi, sun yi mikin din su sun yi komai, sannan Ubangiji ta Allah ya sanar da shi kuma ya kare shi sai ya fita bar gari har a Madina suna bin sa ba a kwanciyar hankali sai da makamai har sai da Allah ta'ala ya saukar da wallahu ya'shibuka minan nas, Allah zai kare ka daga sharrin mutane. To da ka daga nan aka samu nutsuwa cewa manzala ta suma kafirai ba za su iya kashe shi ba irin shirin da ba a masa ba. Sukabinu ashara sun gayyace shi tattaunawa sai sun tona rami, suka zo suka dan tora taburma akai yanda in ya zauna kawai zai kurbe kawai sai su rufe da kasa. Allah ta'ala ya sanar da shi bai zauna akan wannan taburma. To duk hanyar da za su bi saboda mai don su bishe wannan haske da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ta hanyar jayayya, ta hanyar wato nuna cewa addinin musulunci ba gaskiya bane, ba addini bane. Amma duk da haka sai dai su subata masu shiriya kuma suna nan suna shiriya, tunda Allah ta'ala ya ce sai ya cika wa ya aballahu illa an yutimma nurahu, Allah ya ki sai ya cika haskensa walau karihal kafirun, ko da kafirai ba sa so su dai su je can cikin jayayyar su subata. Amma kuma masu karban imani kuma suna karba, wannan ya shigo wannan ya shigo, sannan musulunci yayi karfin da ya gagari kafirai ya fatattake su. Hadisi ya tabbata daga manzala ta sama ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala, mutane in suna kan shiriya kaga sun bata to jayayya ne ya badda su, in gaskiya ta zo ka karba in kake karbanta shine kana jayayya. To saboda haka su yuriduna an yutu nuran la bi afwahim, da jayayya suna son su bishe hasken Allah da kirkirin ƙarya da jayayya da musu, abun ba haka yake ba. Shikenan addinin musulunci su babbata shi a gaban mutane, ayi don mutane a zuwa ce maka kai wannan addinin fa shirme ne, kai wannan shirme ne, kai kaza ne. Lokacin da manzala ta sama yace ya Isra'i da Mi'raji shekara ta 10 bayan an haifo shi, a dare ɗaya daga Makka ya je ainihin Baitul Maqdis akan buraka, yaje dawo tafiya ne wanda ta kai wata ɗaya ko kusan wata ɗaya, sannan ya haura saman samman bakwai ya je gana da Ubangiji ta Allah ya karɓo salloli ya dawo, ya zo ya gaya wa sahabbansa, ya zo ka ce to wannan waye zai yadda da shi, a daddare kawai ka je har Baitul Makka daga abin nan daga Makka ka tafi har ƙasar Sham ka je ka dawo, ba sa tunanin Allah zai ikonsa ya kawo buraka wanda iya inda idon ta ya hango nan take sa kafan ta. Malaika Jibril ya dauke shi ya kai shi ya haura da shi har zuwa samman bakwai, sama gaba da samman bakwai har Sidratul Muntaha. Amma suka ce ba su yadda ba, wannan kuma zai yadda da shi, suka haɗu da Abubakar suka ce ko kai ne ba za ka gaskanta abokinka nan ba, ko kai ba za ka yadda da abin da abokinka ya faɗa ko jiya ya je ya Isra'i ya Miraji ya dawo ba za ka yadda ba. Sai na Abubakar ya ce ina shi ya faɗa, suka ce shi ne ya ce wallahi na yadda, ya ce na gaskanta shi da abin da ya fi wannan, ya ba ni labarin gaibu, labarin sammai da ƙasai da aljanna da wuta duk na yadda, akan me yasa ba zan yadda da wannan ba. Daga nan aka sa masa as-siddiqu, mai yawan gaskanta manzala ta sallam, aka masa wannan laƙab. To duk irin wannan ana yi ne domin a nuna maka a wautar da masu jahilai cewa abin da aka zo da shi ba gaskiya ba ne, amma masu imani fa ƙara imani suke yi duk abin da aka kawo. To da aka ba su isa su bishe hasken Allah ba, shi ya sa ita da'awa ta Ubangiji ta'ala har abada ci gaba take. Yanzu kafin a fara da'awan sunna wanda ta bayyana sosai a Najeriya bayan Sheikh Usman bin Fodio yayi zamaninsa ya ceto mutane daga shirka da bidiyoyi da yawa, shi da Abdullahi Bondo shi kenan, bayan ya tafi daga ba mutane aka zo aka kawo musu bidiyoyi suka dinga runguwa saboda ba a karantarwa a masallatai da wa'azuzzuka, galibi sai ka zo zaure ka ja baki a fassara maka, kaga ba kwa ne yake da wannan lokacin ba, kwa zai iya jan bakin ya rike fassaran ba. Daga ba sai malamai suna suka tashi suna da'awa su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, ana ta wa'azi har aka dinga ɗaukar ɗalibai suna zuwa Madina suna karatu suna dawowa suna koya mutane tacaccen tauhidi, ana koya mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga baya da aka fara irin wa'innan wa'azuzzukan shikenan sai ake gani kamar an zo da wani sabon addini, saboda mutane an ɗora su akan shirka da bidiyoyi, aka kafa ƙungiyar Izala mai yaƙi da shirka da bid'a, aka dinga bugawa da ita har gani ake wani sabon addini ne, in ka shiga Izala ka halaka kawai, gani ake ka halaka wuta kawai za ka tafi. Duk wannan yanzu ya zo ya wuce, an gane mai ake so, ana so a ɗora mutane akan Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma addini ci gaba yake, in wannan ya tafi mutum biyar sai su taso ko goma, haka abun yake ta tafiya, wayannan su tafi wayannan su tashi, sai zamana babu wata da'awa da ake sauraro take ci gaba a kasan nan kamar da'awar sunna. Harkan bidiyo ya zama tsohon yayi, suna ta tattarewa ne dai kawai su samu su da suke cikin dekar a fita shi ne kawai kar a fita, amma waye ci gaba suna karuwa, ana ɗiba daga gidajensu ne, ana ɗiba daga wurarensu, daga cikin jama'ansu ne suke fitowa su zo kawai sun fahimci sunna. So da duk wanda ya fahimci sunna ba zai koma bidiya ba, kamar ka shiga musulunci ne yana da wuya mutum ya sake fita kuma ya tafi wani addini daban, saka in ka fahimci sunna. Amma in kana bidiya mai sauki ne ka dawo sunna, in baka gane sunna da bidiya ba mai sauki ne ka wayi gari ka ganka a cikin sunna, wannan shine abin da ya tafi yake tafiya. To haka manzo Allah da yazo da addininsa, addini na gaskiya, kowa ya sani mai hankali, sai dai mutum ya ki addini ya dinga ci gaba, ya dinga ci gaba don ana mutum uku, mutum goma, ashirin, tamanin, dari, har aka fara yaƙi da mutum dubu ɗaya, har aka zo ana yaƙi da mutum dubu uku, musulmai sun kai dubu uku, har aka zo Fatahu Makka an kai dubu goma, aka je yaƙin Hunayn dubu goma sha biyu. A shekara ta goma manzo Allah ya zo aikin haji da mutum dubu ɗari da ashirin, dubu ɗari da ashirin. Manzo Allah ana ta da'awa ya bar duniya, aka je yaƙin Kadisiya da mutum dubu 45 zamanin Sayyidina Umar a ƙasar Sham. Haka addini ya dinga ci gaba, ya dinga ci gaba. Musulmi sun fi biliyan ɗaya zuwa Najeriya, ya za ka yi a duniya ne ke son ido ba Najeriya ba, Najeriya ba kai biliyan ɗaya. To addinin kuma haka yake ci gaba, babu addinin Allah ne ya ɗauki alƙawarin sai ya cika wannan haskin, ba wanda ya isa ya bishe shi. Amma masu zagon ƙasa har yanzu suna yi, yanzu al-ghazwul fikri ake tunanin mutane ake yaƙa wato su bar addinin, amma ƙirƙirin an fito yana da wuya a yi nasara. Kuma har yanzu adadin masu musulunta sun ninninka masu shiga wasu addinai, yau wani ya musulunta, gobe wani ya musulunta, balle ta namu da muke haihuwa da yawa musulmi, shi ɗaya ga yana da yaya 30 kuma duka musulmi, mata hudu yaya 30 ko 40 ma, su kuma da ba sa auren ma da yawa, mata ɗaya yaya uku, ko kaga har abada mu ne muke yawaita. To mun Ubangiji Ta'ala ne ya dauki wannan alƙawari, ko ina addinin musulunci sai ya shiga, kuma babu inda bai shiga ba, kuma yace walau karihal kafirun, ko da kafirai ba sa so, shikenan Allah Ta'ala ya cika addinin. Manzon sai yake ga Khabbab bin Arai ce wallahi la timmanna Allahu hada al-amr, Allah sai ya cika wannan al'amari, sai ya cika wannan al'amari, hatta asira rakibu min sana'a ila habara wa la yakhafu illa Allah wa zima ala qadami. Mutum ya tafi daga habara mota zuwa daga sana zuwa habara mota, sunan garuwa ne a Yaman, ba wanda zaka ji tsoro sai kura, sai Allah, sai dai ka ji tsoron kura ko za ta kama dabbobi, amma ba wani kafiri ba. Gashi ne yanzu ko ina a kasashen Sham ka je ka yawon ka, kasashen Iraki da Yaman din da Jaziratul Arab, ko ina ka yawon ka da musulunci ka, baka tunanin komai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kafirai sun zo sun nemi Abu Talib ya ba su, ya ba su shi babbanza, za su kashe shi su ba shi wani saurayi ya kula da shi. Abu Talib hankalin sai ya tashi, suka ce kai ba zai ma wasu za su yaƙe shi, har ya dan kareya yana cewa ka zo min da abin da ya fi ƙarfi na ba. Da manzon sama ya fahimci cewa ya dan kareya, sai ce wallahi law wada'u shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala atruka al amra la atruku hatta ulaka fihi aw yutimmahu Allah aw yuzhirahu Allah. Yace wallahi da za su tsora rana a hannun damana, wata a hannun hagu saboda azabtarwa, ka san girman rana, ita duniya ce mai zaman kanta rana, wata ma haka, da za su tsora su akan hannayena akan in bar wannan al'amari, wallahi ba zan bari ba sai Allah ya bayyanar da al'amarin nan ko in halaka a cikinsu. Kuma haka ne tunda Allah ya bayyana shi, daga ne ce masa ka je ka yi ta kira zuwa ga addini ka, kawai sai ka yi addini ka, ba wanda zai taba ka, zan baka kare. To kaga yanzu akwai wanda ya sani ya zo ya ce wa zai gaba musulunci a yanzu, da zai yi ba, bai yi wa, duk abin da za ka kawo wallahi na Allah yana nan, na Allah ba sa ƙari. Yuriduna an yunfi'u nura Allahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Suna son su bishe hasken Allah da bakinsu, amma Allah Ta'ala ya ki sai ya cika haskensa, saboda haka duk zagon ƙasa mai zagon ƙasa bai isa ga bayan addinin musulunci ba. Allah Ta'ala ce huwa allazi arsala rasulahu, Allah shine wanda ya aiko manzonsa sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a, wa dinil haqqi da addini na gaskiya, liyuzhirahu dan ya daukaka shi ala dini akan addinai kullihi gabadayansu, walau karihal mushrikun, ko da mushrikai ba sa so, ko da kafirai ba sa so, addinin Allah zai daukaka. Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine annabi na ƙarshe gaba daya daga shi har duniya ta tashi ba wani annabi ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiy shine cika makin annabawa addinin sa har duniya ta tashi shi za a dinga da ya rasu malamai sun dauka al ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa sun ci gaba da da'awa da me aka aiko manzon sama bil huda wa dinil haq bil huda da shari'a shari'a shine tauhidi shine labarai da manzo ya bayar na gaskiya wato za a yi tashin alkiyama akwai azaban kabari akwai hisabi akwai sirati akwai aljanna da wuta da auna ayyuka dukkan wannan labaran shari'a ne da imani ingantacce da kuma ilimi mai amfani ilimi da ya fito daga mishkatun nubuwa ilimi na wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu manza baya fadan son zuciyarsa duk abin da ya fada wahayi ne wanda aka yi masa to ya zo da wannan shiriya wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi alkhairi shiriya shine shiriyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alilmu min alkitabi was sunna bi fahmi salafil umma ilimi daga alqurani da sunna abi safayin kan magabata wannan shine takkaccen ilimi Allah ya ce annabi ya ce kuma abi ta fahimtan Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in Imam Malik Imam Shafi Imam Abu Hanifa Imam Ahmad da sauran magabata wannan shi ake cewa ilimi al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka watta qalilu yastabiyan ilimi shine sani shari'a tare da dalilinta wanda ba zai je da takalidi wanda wani zai zo ya maka tatsuniya ai abu kaza kaza ba aya ba hadisi a wannan ba ilimi sai ya hadu da hujjoji yake zama ilimi ba ka ba bayanai ne kawai sai ya zama haka sai ya zama ba gaskiya ba ba za ka ilimi yana hade da dalili ibnu kayyim yana cewa al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarkib muttafiqani nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tabibu zaka al-alimur rabbani wato jahilci cuta ne mai kashe mutum amma maganin jahilci abubuwa guda biyu nassi na alqur'ani da nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka basu ka bata sannan mai siffanta maka yadda zaka sha magani shine al-alimur rabbani malami na Allah wanda fatun bil babin sun zuciya abin da ya bayyana na hujja kawai zai maka bayani ko me abin zai dawo maka ba duba kowa ba hararo kowa in yana fassara qur'ani da hadisi zai ga maka gaskiyar ka to shine zai baka magani amma malami ba da Allah bane mai bin son zuciyarka sai dai ya bada kai mai bin son zuciyarka sai dai ya bada kai sannan aiko shi da addini na gaskiya su ne ayyuka na gari masu amfani a duniya da lafiya al-amalu salihah as-sahiha ayyuka na gari ko da ka addini ibada ne da mu'amalat mu'amala da ibada ga suna cikin qur'ani da hadisi da littafin shari'a su ne addini tauhidi mai kyau aqida mai kyau ayyuka masu kyau dabi'u masu kyau shine al-huda wa dinil haq wannan da shi aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ya daukaka addinin musulunci akan dukkan addinai kuma alhamdulillah musulunci shine a sama a duk inda aka je aka da duk sauran addinai zaka ga surkulle ne amma addinin musulunci shine yake tsaye da kafarsa yake da hujjoji kuma ya shiga koyina a duniya hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah zawali al-ardha mashariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zu yadi minna Allah ya tattaro min ya yankunar min da kasa gabacinta da yammacin ta na kalli karshen duniya ta gabar na kalli karshen duniya ta yamma yace duk inda na kallan nan sai mulkin al'umma na je waje ma'ana sai addini musulunci ya je wuri addini musulunci zai je kaka gida a waje saboda ka musulunci ci gaba yake ci gaba kuma har yanzu kasashen da za babu musulmi yanzu akwai irin su Australia da za ba musulmi kodiya amma yanzu in ka je wannan kasashen za ka samu musulunci a America akwai a Ingila akwai nan kan da yawa ma saboda ka musulunci babu inda bai je ba kuma zai ci gaba a wani hadisin manzo sama ya ce la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wa an-nahar wa la yatruku Allah بيت مدر ولا وبر الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل yace wannan al'amari na addinin musulunci sai ya isa inda dire ya isa da inda yini ya isa duk inda za ta rana ta fito ta fadi addinin zai je ba inda ba zai je ba kuma Allah baya bari ba zai bar wani gida ko na duwatsu ko na foge ko kuma na abun nan na gashi gashin zomo ko da fata aka yi shi na abun nan na rakumi face mutunci ya shiga wannan gidan bi'izzi azizin aw bi'zulli zalim ko da izzan mai izza ko da kaskancin mai kaskanta wato da izzan mutunci da kaskancin kafurai addini suna gani yana mamaye ko ina suna ta gani ko ina yana shiga wannan alƙawari ne na Ubangiji subhanahu wataala imam Ahmad ya rawaito hadisin kuma ita hadisi ne gaggace sai Ubangiji ta'ala ce ya allazina amanu
ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
Ubangiji ta laise ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani inna kathira minal ahbari hakika da yawa daga cikin malaman yahudu warruhbani da waliyan nasara masu ibadansu da yaquluna amwalan nas suna cin dukiyoyin mutane bil batili da barna su fake da addini suna karban dukiyoyin mutane suna musu kowannai wa yasudduna an sabilillah kuma suna tsarewa ga barin tafarkin Allah suna hana a shiga addinin Allah wallazina yaknizuna adh-dhahab wal-fiddata wadanda suke taskance zinari da azurfa ba sa fidda zakka wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da ita fi sabilillah ba zakka ba sadaka ba taimakon addini fabashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba wanda yake mai radadi ranar alkiyama Ubangiji subhanahu wataala yace da yawa daga cikin malaman yahudu da masu ibadan nasara suna cin dukiyoyin mutane da barna amma ana fakewa da addini makasudin wannan shine a tsoratar da kai daga ulama usu wato muggan malamai wanda su ba addini ne a gabansu ba a duniya ne a gabansu za su fake da addini amma suna karban kudaden mutane za su tsora mutane a kan fata saboda hidimar da mutane suke musu ko sun gane gaskiyan ba za su gaya musu gaskiyan ba wanda ita ce ɗabi'an yahudawa malamin yahudu kuma shine ɗabi'an masu ibadan nasara su kuma ubbatu balal ake ce musu wancan ulama usuli muggan malamai wannan ko masu ibada na fata saboda haka ba sa ba addini ne a gabansu ba sai dai su cuci mutane ka zo kana ba su kuɗi suna tsora ka akan fata kana ba su kuɗi suna tsora ka akan fata to wannan shine ɗabi'arsu to shine Allah ta'ala yake mana kashedi daga irin waɗannan malamai akwai su a kowace al'umma shi yasa duk wasu bid'o'i da kake gani a cikin addinin musulunci to asali su daga yahudu da nasara ne in malamai ne malamai yahudu da nasara su suka fara yi idan masu ibada ne masu ibadan nasara sun suka fara yi in malamai ne malamai yahudu to da haka shi yasa manzo sun yake tsawatar da mutane kasu bi hanyar yahudu da nasara domin in suka bi za su bata ta kowane bangare ibnu uyayna yana cewa man fasada min ulama'ina kana fihi shabahu min yahud wa man fasada min ubadina kana fihi shabahu min nasara duk wanda ya lalace daga cikin malamin musulmi to yana da kamanceceniya da yahudawa ya ɗauko wannan daga malamai yahudu a ga gaskiya a kifaɗanta a ɓoye ta saboda hidiman da ɗalibansu suke musu masu ibada ba su da addini su nuna cewa su masu ba su da ilimi suna su masu ilimi ne a zo ana ta kakkawa musu abubuwa suna mutane addu'a ko su abubuwa na ƙarya to duk wanda ya lalace daga cikin malamai na wannan al'umma yana da kamanceceniya da yahudu wanda ya lalace daga cikin masu ibada na wannan al'umma yana da kamanceceniya da wato ainihin nasara kamar yadda Sheikhu Isa bin Taymiyyah yake duk wanda son zuciyarsa ne ya batar da shi to falahu shabahu min al-yahud yana da kamanceceniya da yahudu wanda kuma jahilcinsa ne ya batar da shi falahu shabahu min an-nasara yana da kamanceceniya da nasara domin nasara jahilci ne ya batar da su kuma yahuda suna da ilimin amma son zuciya yasa Allah ya fushi da su wannan kuma yace musu wato ainihin batattu yace musu batattu to suna cin dukiyar mutane ma'ana suna cin duniya da fakewa da addini suna cin dukiyar mutane da fakewa da addini yanzu in ka lura da malamai yan bid'a tatsan me suke yi tatsan muridin su suke yi tatsan ɗaliban su suke kai zaka zo kullun kana kawo sadaka zaka zo kai tahidi ma kai kuma ba sassauci ka duk abin da ka dan samu ka zo ka kai ka dauki tun daga malamai Shi'a duk abin da ka samu da riba sai ka kasa biyar ka zo ka kawo kashi haka dan ainihin malamai yan bid'a in bid'a in ka je ka shiga bid'a gaba ɗaya sai ka zama wawa duk abin da ka samu zaka zo kana kawo musu ka je ka kawo musu sun fi ka kuɗi ba don a riga an tara musu tintini amma dai kai ka zo ka kawo wai me ake cewa abin ne hada yago ba da neman albarka sai a ce ai neman albarka kai ka je ka sha wahala suna zo ne kana kawo musu wannan shine ɗabi'a ta malamin bid'a amma malamin sunna sai dai ya taimake ka ina da sana'a sai nemi kuɗi in ka zo da matsalolin ka ya taimake ka shi ma mai taimako ne ko da dai wani zai taimake shi to shi din ma yana taimako amma mutum ya zauna yana ta ana ta tara masa ko zakka ba za ka daina cirewa zakka wannan amma miskinin su ake wahala to wannan ɗabi'a ne ta malamin yahudu haka nan mutum ya zo ya ware kansa shi bai san komai ba ya zo ya sa alkibba ya zo ya sa rawani ya dauko katon tarbiyya ya zauna a aje huzu ko wani abu yana ta ja wai shi ma yanzu ya zama sufi ya zama wani bawan Allah wani malami sai ku zo kuna kawo masa addu'o'i kana kawo masa kuɗi ya yi maka addu'a ka kawo masa kuɗi ba abin da ya sani jahili ne ya mai da kansa wai shi malami ne shi bawan Allah ne shi mai gudun duniya ne amma kuma cikakken dan uwan nan ne don in ka zo ƙarya zai maka to yin addu'a kana karɓuwa yau kansa ma na yi kuɗi amma kai zaka zo da kullinka zaka zo da 50,000 20,000 500 wani ma miliyan 5 zai sauke koya masa addu'a a kotun harka ta kuɗi yana son ya yi kuɗi to me yasa malami bai zai fara yi wa kansa ba ya yi kuɗin in ka zo ya maka addu'a fi sabilillah eh sai shi ya kuɗin kawai shikenan mai kake nema wallahi ta harka ne ta miliyan 10 kai wannan ba muri ga miliyan 10 dauka ba shikenan ma kawai ya kai sakar ka bata mana lokaci ni na riga na yi wa kaina addu'a ina da biliyoyi saboda haka ga miliyan 10 je ka zo Allah kai ka in wani mai biliyoyi da yawa ya zo wanda ya fi karfin abin da ya roƙa sai roƙa masa shi ma zai roƙa wa kansa amma titinsa bai kamata ya karɓa ba tun da addu'a sa kamar yankan kusa ne kuma haka ba ne in ka rena magani zawo ko kura ke cewa ne in kura tana magani zawo ta yi wa kanta mana sai ka fara da kanka to kaga wannan shine fakewa da addini da me da cin dukiyoyin jama'a wannan ɗabi'an yahudu da nasara kuma ya shigo a cikin mu ai malami abin da aka sani ya karantar da jama'a kawai Allah ya ce annabi ya ce in kai kuskure maka faɗa ka bar abin da ya kamata kai wani kai kaza a kawo ƙaran ka wurin sa baya neman komai a wajen ka yana da sana'a da yake dan sana'a sa ta yake shi in bai kuɗi ba ma dai yana da wadatar zuci tun da ya gana karantar da mutane amma mutum ya sa son zuciya ya zo ya mai da kansa wai shi wani bawan Allah ne ya canja suturansa wai rigan ma ba za ka sa irin wanda mutane suke sa ba kai sun tsawo da duk inda ka je a dinga ganin ka wadi ne kana tallen kanka cewa kai bawan Allah ne Allah ya ce fala tu zabbu an kusaku ko ana bi mani daga kar ka tsarkake kanka Allah shi ya san mai tsoron Allah to kaga wannan duka ɗabi'a ne irin na yahudu kuma muna ana bin hanyar su manzo kuma ya sani hadisi ingantacce yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law sadaqu juhra dhabbin la talaqtumu wannan kuma yace za ku bi hanyoyin wanda suke kafin ku wanda suka zo kafin ku taki da taki yanzu ka wuce wannan takin ku shiga kuma zira'i da zira'i suka wuce wannan zira'i kuma ku yi gaba ku tsallaka zira'i da za su shiga abin tabo inji manzo sai yace da za ku shiga kun ga dan karami ne ko inda har sun iya kotsa kanku za ku je ku bi su a ci sai sahabbai suka ce wannan kan yahudu da nasara ne manzo Allah yake faman to su ayin ba yahudu da nasara ba su ne addinin ka kana son ka mai da shi irin nasu ɗabi'un ka irin nasu suturan ka komai naka wai kai su kake kwaikwayo kana ga su ne wayayyu alhali batattu ne halakakku ne ka tsaya a kan karantarwan addini ka zama mai bin Allah mai ingantacciyar aqida mai ɗabi'u masu kyau mai ibada mai kyau akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ka zo kana biye wa yahudawa ba ko da su yan fuwan naye ne suna cin dukiyoyin jama'a da sauran wallahi malam wani cikin irin malamin nasara na kristoci wani ya burge ni wani jami'in tsaro ya ga wasu zane irin masu musu su ma suna da shi ba masu zuwa su ce za su yi musu addu'a da su yi waye wani dan tsafi da sauran shi kenan aka gan su a airport sun yi wani irin shiga haka da sauran su yasa aka je aka samu su irin ba yadda da su ba sun koyi suna nuna isa cewa su wasu matsafa ne ko wani ne wallahi malam ce ta kawo musu sawa a gabana ta kawo musu sawa su gona ce duk tsafin ka na fi tsafin ka cire min gilas din nan cire bakin gilas din sauna Allah na kwaje din Allah ki kanka kun san shi shugaban SAF na da din nan Aliyu sunan zawo Muhammad Ali wani jarumi ne malam ni ya burge a gabana kai wannan abu malam wasu katikatin mutane malam in ga gazo abun tsoro wai sun zuwa wai yan siyasa addu'a da wai irin manyan kafirai kaga duk barazan banza ne ko wannan wallahi katakata ya mutu kai malam suka rusuna masa kawai ba wani abun tsoro a ciki wasu ba suna tsoron irin wannan masu tsubbu-tsubbun ne ba yasa duk abin da suka kalita sai su je su kai musu duk abin da ka je ka ja wala ka nemi kuɗin ka ka zo ka bashi wai kana tsoron sa wai kar ya maka wani me zai maka abin da Allah bai maka ba wallahi ba abin da zai maka kai tawakkali ga Allah ka gani sai dai wani ya ji tsoron ka ba kai ka ji tsoron wani bai isa kuma ya tutar da kai ba duk wanda ya dogara ga Allah ya isa masa to da wanda ka irin wayannan duk rudu ne kawai wallahi zaka ga yanzu sai su talauta mutu akwai yan kasuwan mu dewa wanda irin wayannan ne suka talauta su ka kawo kaza za a yi kaza kana ta talauci a jarin ka na karewa amma kullun kawai ana kara shigar da kai a ji a yi karabo a yi kaza a sai ka kawo kaza an yi har dan jarin ka ya kare ka zo ka haukace ka zo kamar mahaukaci ba ruwan su to kuma wani za su samu wasu sababbin kwastomomi su ci gaba da rayuwarsu kai kuma kana cikin wahala ka kasa ganewa addu'an kai baka yi ba ne ba za ka yi daga hannu kai addu'a ba baka da wayo eh malami zai maka addu'a amma ya baka tsakaninsa da Allah fi sabila ba a dinga tatsan ka ba in ka ga dama ka bashi shikenan sai ka nemi albarka amma ba a dinga maka ko wannan ana ta tsora ka akan wata gada su suna zaune ba sa wahala kai kana zuwa kana samuwa kana ba su a gaje su zo su talauta ka mutum ne suka talauce wallahi yanzu ina hararo dewa a idona ko a zuciyata dewa ina hango wanda da suna nan cikin nutsuwa da suka je suka fada irin wayannan abubuwan shikenan suka zama abun tausayi yanzu ba a yi da su sun biye wa yan kowa naye sun je sun shiga bidiyoyi da sauransu to Yahudawa su suka fara yin wannan abu su suka fara wannan shine halin da ake ciki a yanzu to ba ku koyi yahudu faman tashabba bi qaumin fa huwa min kullum ya kamance ce ne da mutane ina cikin su ba abun da zai wayar da kai irin ilimin alqurani da sunna wallahi za ka zama wayayye a addini wayayye a rayuwa amma ba ka duk bokon ka wallahi in ka shiga cikin ka shiga hannun wayennan yanzu boyan wannan addini to ka zama wawa zero yanzu za su gama da kai Allah ta'ala yake bayan kasancewa suna ci da addini sannan wai su duna an sabilillah suna hana mutane bin tafarkin Allah suna shafu da ƙarya da gaskiya sun sani ba sai ce maka wannan hanyar ba ita bane ai kaza da hankali kawai za su dinga kafa maka hujja su bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kafa maka hujja da hankali shikenan duk wani wanda yake irin wayannan yan uwan nan yan bidiya zaka ga ba aya da qur'ani ne hadisi da abin nan ai qur'ani da hadisi bane hujja to labarai ne kawai bayanai ne kawai shikenan kai kuma ka bar qur'ani da hadisi suna hana abi gaskiya masu kira ne zuwa ga wutar jahannama suna nuna wa jahilai cewa abinda suke kira su din nan alkhairi ne kuma alhali ba alkhairi bane sai yanzu in ka saba zuwa karatun ahlus sunna Allah yake annabi yake wallahi kai ma gani irin wannan abu kana da antivirus na wayannan abubuwa amma in baka zuwa karatun sunna ba a dora ka akan alqurani da hadisi wallahi zaka shiga wannan virus din sai ya shige ka don baka da ainihin kariyansa wayewarka shine fahimtar addini akan qur'ani da sunna abin da yasa mutane sun dogara da malamai sun dogara da masu ibada suna ganin su ne na Allah to yanzu sai su zo su fake kawai da wannan sai su zo su zura ka sai ka je ka halaka a duniyanka da lahiranka gaba daya yasa ne yake cewa wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruban wa akwai wanda suka bata addini irin masu mulki da mukkan malamai da masu ibada jahilai su suka bata addini malamai wai da ba na Allah ba yasa aka ce yazo a hadisi zallatul alimi zallatul alami idan malami ya zame to al'umma gaba daya suna zamewa sai su ji a ce ai ga malam wani ma kaza ai wani ka duba ibadansa inda yake ibada alhali ba abin da ya sani ai shi ma yayi kaza shikenan sai a bi wannan sai ubangiji subhanahu wataala yace wadanda suke taskance zinari da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da ita don daukaka addinin Allah ba zakka ba taimakon addini Allah yace ka mutu albishir da azaba mai radaki wato duk wanda yake tara kudi ba fi da zakka ko ba aikin alkhairi to ka sani wannan dukiyan zata zama me da ta zama azaba ranan alkiyama ya zo a hadisi tabban lizahabi wa tabban lizahabi tir da zinari tir da azurfa mana tir da kudi ana nufin wannan kudi sai na ma sai ya rasulullahi to me za mu rike an lalata kudi azurfa da zinari su ne manyan kudin an lalata su to me za mu ajiye manzalar su ma sai ya ce ka ajiye lisanan zakiran wa kalban shakiran wa zaujatan tu'inu ala al-akhirah abu uku ko in kaje su shikenan harshe mai zikirin Allah mai ambaton Allah da zuciya mai godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da mata ta gari wanda za ta taimake ka akan addini ta akan aikin lahira ka shikenan ka gama jin dadi a duniya mata'un khairu mata'iha al-mar'atu salihah mata za ta taimake ka akan addini duniya akwai jin dadi amma fi alkhairi jin dadin mace ta gari in dai kana ambaton Allah ta'ala kana da zuciya mai godewa Allah kana da mace ta gari to ka samu duniya dan abin da ka samu ya ishe ka amma duk abin da ka tara in baka zikirin Allah baka godiya wa Allah baka da mata ta gari wallahi a kike mai kake a rayuwanka baka da kwanciyar hankali kuma baka jin dadin rayuwa manzal kuma yake ala ukhbirukum bi khairi ma yaqnazu almar'u balan baku labari fi yin abin da mutum zai tarawa abinda zaka ajiye wanda zai maka amfani ba sabai suka ce ka gaya mana su sai ce almar'atu salihah allati idza nazara ilayha sarratu wa idza amaraha ata'at wa idza ghaba anha hafizat babban abinda zaka ajiye ba kudi ba ka ajiye mace ta gari wanda in ka kalle ta zaka yi farin ciki in ka ce tai za ta yi maka in baka nan za ta tsare maka kanta da dukiyarka diyuwa masu arziki sun rasa wannan wallahi wani yana koka maka halin da yake ciki zaka ji tausayi ga arzikin ga mulki amma ba a jin dadi saboda matsalan mata sai kuma talaka Allah ya baka mace ta gari mai maka biyayya mai nuna maka soyayya kana cikin kwanciyar hankali amma baka godiyan Allah ta'ala baka san wannan dadi ba sai ka dauka kudi a hannu arziki shine abin nan dukiya shine din dadi wallahi baka wani dukiya sai ta hadu da kwanciyar hankali ta zama me ta zama rahama kwanciyar hankali sai akwai addini kuma akwai mace ta gari nan ne zaka samu jizuwa ka samu kwanci amma wallahi wata matar sa ne take gaba shi tsoron ta yake ji ba jin dadin duniyan amma haka kuma dole haka yake tafiya to Allah ya taimake kai baka mace ta gari sai ka gode wa Allah to sai Allah ta'ala ce yawma yuhma alaiha
yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun
ubangiji ta'ala a wata ayan yace fa bashirhum bi azabin ali kamusu albishir akwai azaba mai radai yana nan yana zuwa musu yaushe ne azaban yawma yuhma alaiha fi nari jahannam ranan da za a kona mutum akan wannan dukiyan fi nari jahannam a wutar jahannam amma tallal a kona ta azabtar da shi da ita a cikin wutar jahannam fa tukwa biha jibahuhum aiwa abin nan goshin su lalas da wannan dukiya ba an narkar da ita ta zama dalma wa junubuhum da kuma gefe jikin su wa zuhuruhum da bayan su dukiya ba da kake ta tattarawa tunda baka ba da haƙƙin Allah akan ta ba za a azabtar da kai da ita sai a ce hadha ma kanastum bi anfusikum wannan shine abin da kuka taskance kuka ajiye don amfanin kanku to gashi yau ana muku azaba da shi fa zuqu ma kuntum taknizun ku dandani abinda kuka kasance kuna boyewa a nan duniya ba ku bada haƙƙin Allah shikenan dukiya mai makon ta zama ni'ima ta zama nikima ta zama wato ainihin azaba a azabtar da kuma a ce ka dandana wannan shi ake cewa tahakkum izjiranci ne yake mutu da walakanci kamar yadda Allah ta'ala yace za a gaya Abu Jahal bayan an Allah ta'ala ya bayani irin azaban da za a yi musu yace summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim duk innaka antal azizul karim za a zuba masa ruwan zafi a samansa a ranar alkiyama a cikin wutan jahannama sai a ce ka dandana kai ne mai daukaka kai ne mai girma a duniya mutum ya ta takama shi mai dukiya ne shi mai mulki ne sai ya je lahira a dinga azabtar da shi ana cewa to ku manya ku dandani na ku irin azaban ana azabtar da ku ana cewa manyan gari kenan kaji manya ta duniya kai ta takama dan zuwa lahira kuma ina cikin wutan jahannama ko da haka dukiya in baka bada haƙin Allah ba wallahi tallahi azaba ne rana ne ko da haka ji tsoron Allah manzo kuma yace duk wanda ya bar wata dukiya a bayansa baya bada haƙin Allah a ciki za a maida ita macijiya rana ta macijin mai sanko ko gaji ba da shi a kansa saboda muninsa sannan yana da ƙari guda biyu za su zo su kama ya haɗe hannunsa har ya haɗe jikinsa gaba ɗaya macijin ya dinga saransa yana cewa ana kanzuka wa ana maluka ni ne dukiyanka ni ne abinda ka tara ba tare da ka fitar masa da zakka ba bayan an kona ta ta zama wuta ana masa lalas sannan kuma za a maida ita maciji macijin a nan daɗe masa a wuyansa yana tsaran goshinsa da fiskansa da sauran jikinsa yana ce masa ni ne dukiyanka ɗin ka ɗanɗani abinda ka tara baka fitar da zakkansa ba ko da haka dukiya ni'ima ce amma in ka fitar da haƙƙin Allah ko a nan duniya wallahi in mutum bai ji tsoron Allah ba a cikin dukiyarsa ba wallahi ba daɗi yake ji ba kawai a kimaushe yake sunan dai ya tara ne kawai amma in ka ji tsoron Allah kana yin abin da ya kamata sai ka samu nutsuwa kuma ka mori dukiya wannan ita ce ka'ida shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Dharr yace wallahi da za a bani kamar dutsen uhudun nan na dinari a ce dunnawa ne wallahi ba zan samu nutsuwa ba sai na yi raba shi gaba ɗayansa zuwa kwana uku ya zama babu komai a hannuna nan ne zan samu nutsuwa amma da za a bani kamar dutsen uhudu a tsara mini shi nawa ne to ta gami ne hankali zai yi in ga na samu kwanciyar hankali na ba da shi sadaka zuwa kwana uku na riba shi ba amma in ya wuce kwana uku sai dai dan abin da zan ajiye saboda bashi ko dan wani bukata na yau da kullum wannan shine dukiya ka rike ta a matsayin kawai da nura ne kai sadaka kai kyauta kai zakka ka kyautata wa ƴan uwanka ka rike iyayenka da iyalenka da ƴaƴanka ka rike addininka da ita ka rike dan canji saboda gobe amma ba wai don wai kawai kana ganin shikenan ba kai ta tarawa kai ta tarawa sai ka je lahira kuma kare da ido ka binne kare da kanka ido ya rena fata wannan shine abin da zai faru diwa daga cikin masu kudi zaka tashi kawai talaka rana a ciyawa baka da komai kana cikin wahala sai dai wanda illa man fa'ala bil mali hakaza wa hakaza wa sai dai wanda bayar wannan kan zai tashi cikin mutunci da darajawa kuma zai ci riban abin da yi a nan duniya Allah ta'ala ya ba mu dukiya mai albarka Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh